domin fa'are wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba yadda ya dace alƙiblar Arewa ta kasance ta fuskar shirya hanyoyin arziki da za a ci gajiya bayan akasin da aka samu na kaucewa karantarwar iyayen yankin. Hakika, shiryawa damuna tun rani kan ba wa manomi damar sanin abin da zai shuka don girban ribar ƙwazonsa. Yankin Arewa na da albarkar noma da kiwo da kuma su nau'o'in hannu, kama daga ƙira, jima, sassaƙa, saƙa da sauransu. Shahararren mai baituka Haruna Aliyu Ningi ya rubuta wata ƙasida da ya zaga da ita wajen wasu ginshiƙan yankin don yayatawa, ya zama amfani hatta ga na baya, shin ya kwashe niƙar da waƙa.
Arewa zumun ta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Kusan shekaru 10 da suka wuce mun yi magana akan wani al'amari din tun lokacin sekwantenuwa na Obasanjo. Akwai wata waka da ni sunanta shin ɗan Arewa mene a jandaro. Lokacin da ne wannan waka wanda na fara tunkara alajikan sa masarin Karmel da na kai masa waka da ya saurara. Sai shi Haruna wannan waka tayi ma'ana tayi fa'ida, yace amma zan hada ka da wasu manyan Arewa wanda za su iya daukan nauyi a saka su a gidajen radio ta bishin wannan waka taka. Yace fallal hamdi, ya tura ni gurin su da muka je a gurin na farko da muka je muka da marigayi MD Yusuf Awul, shi ma da ya saurara yace waka tayi amma za a yi zaba. Shi ma sake rufarin din mu wani babban radio. Sai da muka je gurin manyan Arewa dai daga wanda suka rike manyan mukami zuwa masu zurfin ilimi. Sai da muka je gurin mutun ta amma dai ya dace a gidajen sai sun yi nazari. To bayan mun ga wannan zagayen ba wanda ya dauki nauyi, shikenan bayan wata sai muka koma gurin marigayi dan masani. Sai ce musu ranka dai mun zage gurin mutane amma duk gaba daya ba wanda ya ce ko kuma ya muna alƙawarin za a dauki nauyin ta amma dai ya ce mana za a duba. Sai shi tura Haruna na maka haka ne saboda ka gane. Yace waƙar da kai laifin su ka faɗa a ciki don haka ta za su yi su yadda su yaɗa laifin kansu. So kaga daga nan na fahimci cewa okay, babbar matsalar Arewa ashe manyan mu ne na Arewa, domin abin da sadon suka musu su ba su suke wa na bayan su ba. So kaga in ana so a dauki matakin gyara kuwa shine dole manyan su za su fara daukan matakin gyara. Su gyara tunaninsu cewa mu ma fa taimako mu akai, da haka bari mu taimake su. Wanda aka taimake su nan, wanda suka taimake su babu wata alaka ta zumunci tsakaninsu. Babu cewa wannan ɗana ne ko ɗan uwana ne ko ɗan ma ɗan uwan matata ne ko ɗan ungu, babu. Sun taimake a matsayinsu na ƴan arjihohinsu ma ba ɗaya ba. Taksa don sun taimako ne based on bari mu taimake ku taimake Arewa. Amma yanzu ba abin da ake kenan ba. So inda su Sadauna haka suka yi, da anya su ɗin za su samu, da su ɗuma ba zama komai ba. So ya kamata manyanmu na Arewa abu da farko shi ne su koma su sake yin tunani, domin wannan Arewa da suke ganin ta suka yasatta, idan yara suka ɗauko ta daga inda suka yasa suka gyara, to abin ba zai musu daɗi ba.
Haruna, wannan ita waƙar me take kunshe da shi ne ajenda ko samar da mafita menene ke kunshe waƙa?
Na a wannan waƙar na kasa Najeriya kashi uku ne, na mai ta kashin Arewa da kuma kudu maso gabas da kuma kudu maso yamma. Na yi bayani cewa kudu maso gabas wato Inyamurai,
Ibo,
su sun yi ittifaki sun yi da su rungumi kasuwanci, kuma ko kai waye ko a Arewa baka saka fisa a kasuwanci ba, wannan ka'ida ne na faɗa. Kano, Kaduna, Jos, Dunya, Kano, Sale, wa'annan wurare ka je ka lallahi za ka gane cewa ashe lalle Inyamurai suke da kasuwanci ko da Arewa. Na kawo nan misali. So su kuma ƴan kudu maso yamma su kuma sun rike ilimin goko da aikace-aikace a guraren gwamnati. Duk inda ka je na kawo misali na ce duk ministan ƙasar da ka je za ka samu ƴan kudu maso yamma su suka fi kowa yawa. Haka in makarantu ka je suka fi kowa yawa. So da haka sai na tambaya mu kuma Arewa menene ajandar mu, tunda su ƴancin sun kama tasu ajandar. So ajandar mu kwaya ɗaya ce shine mulki. To mulkin kuma bai hana mu talauci ba. To amma shi ma kansa mulkin ana shirye-shiryen sai an kwace shi. To yau ina mulki ne ke bunda ni magana kenan akan wannan wakar. Daga ran da aka kwace wannan mulkin, to daga ranin ba mu da wata ajanda kuma. To wannan shine abinda wakar take ta dauko takaitaccen tarihin mazaunin Arewa a cikin wannan taswira ta Najeriya.
Wato abinda Arewa ta fi kokewa da shi shine samun madafun iko.
Shi a tarihin Najeriya ajandar Arewa ke da mulki, amma babu wata tsawarariyar zaunanniyar ajanda tun bayan mutuwarsa Dole aka zauna Arewa suka ce ga ajanda su sun rungume ta. Dama noma ne ake gadara da shi, noman an watsar ba a yi. Kiwo da ake yi da yanzu ya gagara. To sai ne kaga bamu da ajanda completely, amma in ya muri yau ko a cikin karkashin ruwa ka tsima shi zai kasuwanci, domin ya an riga an gina masa a cewa ita ce ajandar sa a rayuwa. Su kuma ɗan yankin Yarba duk inda ka je inda harka ta shafi ta ilimi na zamani, kai har ma na addinin ma basu bashi ba, za ka same su tsumo-tsumo diyyar da kai kuma bisa kalu su a gurin ba. Shi yasa kake gani kashi 90% ko 95% na jaridun ƙasar nan duk a yankin su ne.
Mun gode Haruna Aliyu Ningi. Yanzu kuma Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai kawo mana ƙarshen bayanansa kan Arewa da muradunta da kan so a yi musu bita don yunkurin barin baya ba ƙura.
Kasuwancin nan dai iri-iri ne, kasuwancin da 'yan kudu suke ba shi nan Arewa suke ba, alal hakika kuma a gaskiya mu gaya makan mu gaskiya. Hidima na magana na wani fetur ko na wani banki ko na wutar lantarki duk ba shi man ɗan Arewa ba ne. Ma mu duba ƙasarmu na Arewa, mu duba gargajiya, mu duba al'adunmu, mu duba shin tun tushe ne tattalin arzikinmu me ya ƙunsa yana nan a ƙasa. Noma babban arzikin mu kenan. To idan Arewa suka mai da hankali a wannan, to za ka gane cewa ya fi kowane arziki girma da daraja da yalwa. Su abin da ya kamata 'yan Arewa su yi kenan. Na biyu kuma wannan maganar mukamai kar mu koyi nisa nan a baya-bayan nan. Gwamnatin bayar aka yi shekara takwas waye yi gwamnan banki emefile mulkin waye 'yan Arewa suwa suka sa shi 'yan Arewa. To yanzu garba ya zo shi ya sa. Eh kabe sosai ka ce don me kai da ka samu naka damar mu aka saka a wurin. Sai saboda haka darasi ne muke koya, gobe in ɗan Arewa ya samu mulki sai ya nemi sunusi ko ya nemi madubbo ya sa shi a cibiyar gwamna, ta gaba mai cewa kala a ƙasar nan. Tabbas Arewa za ta da wani ajanda da ya wuce mulki a baya. Mun yi ta karɓar mulki, mun yi ta riƙe mulki, mun yi ta gudanar da mulki, mun yi ta mulaka umma duka. To amma sai aka wayi gari mulkin nan wanka bai biya kuɗin sabulu ba kenan ko menene zan ce. Saboda haka yanzu 'yan kudu sun karɓi mulki kuma gashi nan suna mulki muna gani, za kuma su koya mana hankali, su koya mana darasi na yadda ake sarrafa mulki ta yi yabanya a kuma ci moriya na wannan yabanya. Saboda haka sai mu samu alƙalinmu da allonmu mu yi ta rubutun karatu iri-iri da za su koya mana. In ya so mulki ya zo hannunmu, kaga sai mu kyautata ma kanmu, mu kyautata ma Arewa da kuma ƙasa baki ɗaya. Kamata yi yanzu Arewa ta dawo ta yi nazari ta gani cewa to shin mulkin nan me yake haifarwa, me kuma Arewa take bukata. Kaga in mulkin ya zo hannunmu in ba a samu biyan bukata ba, wanda kuma ni ana wa ganin fa ina kyautata zato ma Bola Ahmed Tinubu cewa mu yan Arewa muka yi imani da cewa shi Bola Ahmed Tinubu biiznillahi yadda ya gina Yarbawa yara matasa ƙannansa ƴaƴansa, to mu ma yan Arewa haka zai mana wannan ginin. Kuma har ila yau ni na sani tun da daɗewa yana kwaɗayin ya yi mulkin Najeriya, kuma ya yi lissafi ya yi tunani ya ce ko yan Arewa kuna da kashi 70% na ƙasar Najeriya, saboda haka arzikin Najeriya nan da ake magana kwace kuma Arewa yake. Ku ne masu arzikin, ku ne masu ƙasan, ku ba mu haɗin kai, mu muna da ilimi, muna da iyawa, ku kuma kuna da ƙasan, ku ba mu haɗin kai mu yi mulki tare, mu tona ƙasan nan naku, arziki ya yalwata ko'ina. Amma ɗan adam ajizi ne, ta yi wa wasu abubuwa su zo su sha mai gaba, ko kuma 'yan damuna iya su wuce mara gaba, ka san zaɓin mulki. Idan haka ya faru to zuwa gaba 'yan Arewa sai su koya cewa eh lallai arziki na Arewa, kuma za su yi amfani da mulki ne su sarrafa shi.
Masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan mako. Makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.